Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Mama Tafis Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 4 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Kasar Iran ta ce ta fara aikin inganta sinadarin uranium da kashi 20 cikin 100. Wani mataki na baya-baya da ke nuna saba yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015. Yan majalisar wakilan Amurka daga jam'iyyar Republican fiye da 100 da wasu sanatoci kusan su 12 sun ce ranar Laraba za su goyi bayan kokarin da kusan ba zai yi wani tasiri ba na dakatar da tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe wanda ya nuna Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne ya kayar da shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba.
To kanin labarin kenan, bayan kashi na farko na labarin duniya, za ku ji cewa har yanzu al'ummar garin Kaya da ke karamar hukumar Giwa a jihar Kaduna ta ci gaba da limamin harin da ƴan bindiga suka kai.
Wannan abu da ya faru a garin Kaya ya girgiza dukkan da ka sani dan karamar hukumar Giwa. Ya firgita mutane kuma ya firgita gwamnatin jihar Kaduna.
A jamhuriyar Niger, za mu ji kowace matsaya jam'iyyun kawance da suka mara wa ɗan takarar PNDC tarayya Fazlur Muhammad Baya a zagayen farko na zaben shugaban kasa suka dauka yanzu. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani game da korafin ma'aikatan jihar kan batun yanke wani bangare na albashinsu a watan Disamba. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harin dake gabatarwa, amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kasar Iran ta ce ta fara aikin inganta sinadarin uranium da kashi 20 cikin 100, wani mataki na baya-baya da ke nuna saba yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015, wadda ta takaita shirin makaman nukiliyar ƙasar don a sassautawa Iran ɗin takunkumin karya tattalin arziki. Kafafen yaɗa labarai sun ambaci wani mai magana da yawun gwamnatin ƙasar, Ali Rabiei, yana cewa a yau Litinin aka fara aikin inganta uranium ɗin da kashi 20 a cibiyar Fardo wacce ke cikin wani tsauni. A baya, Iran ta yi aikin inganta sinadarin zuwa kashi 4.5 cikin 100. Ƙarin kashin inganta sinadarin ya janyo fargabar cewa Iran na shirin kera makaman nukiliya wanda ke buƙatar inganta uranium da kashi 90 cikin 100. Shekaru da yawa Iran ta ce ba ta da shirin yin hakan, kuma shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne. Yan majalisar wakilan Amurka daga jam'iyyar Republican fiye da 100 da wasu sanatoci kusan su 12 sun ce ranar Laraba za su goyi bayan kokarin da kusan ba zai yi wani tasiri ba na dakatar da tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe wanda ya nuna Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne ya kayar da shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Tabbatar da sahihancin kuri'un wakilan zaɓe 306 da Biden ya samu, shi kuma Trump ya samu 232, shi ne mataki na ƙarshe kafin a rantsar da Biden ɗin a matsayin shugaban Amurka na 46 a ranar 20 ga watan nan na Janairu. Akwai buƙatar dukkan majalisan Amurka biyu su goyi bayan ƙalubalantar da aka yi kan nasarar da Biden ya samu a zaben kafin a iya sauya sakamakon. ƴan Democrat suke da rinjaye a majalisar wakilai, kuma babu shakka za su tabbatar da nasarar da Biden ya samu, yayin da wasu tsararru ƴan Democrat a majalisar dattawa tare da wasu ƴan Republican da suka amince da nasarar Biden ta yi wasu yi hakan a majalisar dattawan. Trump, wanda ya kwashe makonni, yana ikirari mara tushe na cewa an kwace masa damar samun wa'adi na biyu a fadar White House, na ci gaba da karfafa masu nuna adawa da kayan da ya sha a zaben, abinda ya sa zai zama shugaban Amurka na biyar a tarihin Amurka da ya fada zaɓe bayan wa'adin shugabanci na farko.
Jama'a kaɗan, Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Na al'ummar garin Kaya da ke karamar hukumar Giwa a jihar Kaduna ke ci gaba da jimamin harin da ƴan bindiga suka kai wanda ya yi sanadin kashe mutane da lalata dukiya mai yawa. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Da farko dai an ce ƴan bindiga ne suka kashe ɗan bangan da ke garin Kaya, abinda yasa su kuma ƴan sintiri suka kashe wasu daga cikin fulanin da ake zargin ƴan bindigan ne wanda wannan ne ya jawo harin ramuwar gayya na daren ranar asabar din da ya sanadin salwantar rayuka da dukiyoyi da dama inji ɗaya daga cikin al'umar garin ƙayan da ya saka sunan shi saboda matsalar tsaro
akan ganyen mutanen mu na dawowa su suka haɗu da wasu fulanin da ake zargin suna cikin waɗanda ake wancan antagon da su ɗan ta'adda ne shi kuma ƴan bijilantun mu sai suka farko suka kashe su a nan daji bayan an kashe su da yamma ta yi sai labari ya fara yawo akan cewa mutum ɗan uwansu da ke daji su fulani kenan ƴan ta'adda sai suna shirya mutane akan su su kawo hari na ramuwar gayya da manyan makamai da mashina masu yawa su sun kai kusan mutum ɗari da ɗari har ba har biyu sannan akwai mutum 12 da aka rasa sannan akwai mutum 9 da suke asibiti sannan akwai motoci guda 7 akwai admin block na makarantar secondary din mu shi ma an kona akwai shaguna sama da guda 20 wanda dukkansu an babbake su
Alhaji Abubakar Haruna wanda aka sani da magaji kafin ta ma na cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya
gaskiya ni dai lokacin nan da suka zo wuri na sai dai na ji harbi jama'a aka rikice kowa ya gudu kowa ya abun nan ni kuma na rasa ina zan nufa ne ma Allah ya sa dai sai na shiga cikin daki da wani yaro a hannu dan karami muna ta sauraron ikon Allah a zo a cikewa wurin a wuce a zo a cikewa a wuce an zo an wuce ni an yi gaba an kakkashe wasu to kuma Allah dai ya tsare ni kuma ina cikin daki wasu mutum biyu suka shigo suka tame ni to a cikin su na ba su kuɗi dan san ko nawa bane an kona min mota ko ni a cikin ma an bata Allah ya tsare da ni ma na gome
wakilin al'ummomin ƙananan hukumomin jiwa da birnin Gwari a masar tarayya honorable Shehu Balaraba Bakauye ya ce harin ya girgiza kowa
Allah madaukakin sarki yana da hanyoyin jarwata bayin shi kala kala wannan abu da ya faru a jigarin kaya ya girgiza duk wanda ka sani dan karma kuma giwa ya firgita mutane kuma ya firgita gwamnatin jihar Kaduna domin kamar yanda masu magana suka ce kaya muna ganin ita ne tudun na tsira a karma kuma giwa jiya kuma aka ce ga ibtila'i ya faɗo mata sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu a matsayin mu na wakilan da kuka zaba Allah yana sheda duk mutumin da ke kallon kafafen watsa labarai ya san matsalar tsaro ita ne abinda nufin magana a majalisar tarayya
to kowane mataki gwamnatin jihar Kaduna ta dauka game da harin ramuwar gayyan da ƴan bindigan suka kai a garin ƙayan karamar hukumar Giwan Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna
to zuwa yanzu jami'an tsaro wurin kuri sojoji da kuma ƴan sanda da ƴan sandan ciki da sojan sama duk suna nan suna bin tsaro kuma suna aikin a tabbatar da an kare rayukan mutane da dukiyoyin su ba ma kai a garin kaya ba ita karamar hukumar Giwan ma baki daya
sanarwar ka ta farko na maganar mutum 11 sun riga mu gidan gaskiya wasu na asibiti akwai wani sabon labari
zuwa yanzu da muke wannan magana har yanzu babu wani sabanin rahoto da muka samu
dama dai kananan hukumomin jiwa birnin Gwari da Igabi na cikin kananan hukumomin da ke fama da hararen ƴan bindiga da kuma masu sace mutane domin karɓan kuɗin fansa sai dai ayyukan jami'an tsaro musamman ma dai na ƙasar na sama a waɗannan yankuna ya samu tsaurin sun yi sauki yanzu Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu
Kasar Birtaniya ta fara bada rigakafin cutar coronavirus na kamfanin magungunan AstraZeneca a yau Litinin wani dan shekara 82 shine aka fara yi wa allurar rigakafin a asibitin Churchill da ke Oxford jami'ai a Birtaniya sun ce yanzu haka akwai rigakafin guda 500,000 da za a ba jama'a daga kafin AstraZeneca ya fi na kamfanin Pfizer da BioNTech rahusa kuma ya fi saukin kula saboda baya bukatar a ajiye shi a cikin yanayi mai sanyi an riga an fara yi wa jami'an lafiya da yawa allurar rigakafin na Pfizer a Birtaniya da Amurka rigakafin da aka fara yin amfani da shi a yau Litinin na zuwa ne yayin da Birtaniya ke fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus musamman sabon nau'in cutar wanda kwararru a fannin kimiyya suka yi imanin cewa ya fi saurin yaduwa a yau Litinin jami'ai a kasar Norway sun nanata cewa har yanzu ana sa ran gano wasu da suka tsira a lungunan da za a iya samun iska kwanaki biyar bayan da zaftarewar laka ta yi sanadiyar kisan mutane bakwai yayin da ta lakuma gidaje a wani kauye dake arewa da babban birnin kasar har yanzu ba a san inda mutane uku suke ba wani mai magana da yawon yan sandan yankin Roger Peterson ya ce kokarin neman mutanen da suka bace a kauyen Ask inda zaftarewar lakar ta shafa mai tazarar kilomita 25 a arewa maso yammacin birnin Oslo har yanzu ana tunanin za a iya ceto su amma gawarwaki kadai aka iya ganowa cikin yan kwanakin da suka gabata
Gai da Maryam Dauda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. A jamhuriyar Niger yayin da aka tunkari zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairun 2021. Jami'an kawance da suka mara wa dan takarar PNC da sai tarayya baya a zagayen farko wato coalition Bazoum 2021. Sun kara jaddada matsayinsu don ganin ɗan takarar jam'iyyar mai mulki ya lashe wannan zaɓe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Wanda suka fitar a yau Litinin a cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya, shugabannin jam'iyyu 45 mambobin kawancen coalition Bazoum Mohamed 2021 sun jinjinawa magoya bayansu. Saboda yadda suka fito suka baiwa ɗan takarar wannan kawance ƙur'un da suka ba shi damar zuwa kan gaba a sahun 'yan takara 30 da suka fafata a zagayen farko. Shugaban jam'iyyar ADN Fasaha Salisu Muhammad Hadi na daga cikin jagororin wannan kawance.
Dukkan Niger wanda suke takara don da musu takara ba don da musu zabe ba su zo su fito kuma da farko da suka da mun kuriya 21 ga watan February Allah yarda dan a tabbatar da alƙawarin Allah alƙawarin Allah ba zo ne kuma alƙawarin Allah bai tashi
Bazoum Mohamed ya yaba kokarin waɗannan jam'iyyu duk wanda cewa ba a cimma gurin lashe zabe tun a zagayen farko ba
duk mai zuwa yake cewa yake ni zani je yake don min ya nasara kuma ba kullum bane nasaran take kasancewa daidai da yanda ake so ni na yi imani cewa in ba don aka samu yan takara mutum 30 da kuri'un da muka samu za su yi haka saboda kuri'a kusan rabin miliyon wanda ba a yi amfani da ita ba mahayyawa duk namu ne mun yi imani da haka lalle ba ta ba ganin zabe inda akwai yan takara mutum 30
jam'iyyar na kawancen coalition Bazoum Mohamed na ganin akwai alamun samun galaba a zagaye na biyu a bisa la'akari da nasarorin da yan takarar jam'iyyar kawancen da ke mulki suka samu a zagayen farko Bazoum Mohamed na cewa yana da kwarin gwiwar samun haɗin kan waɗannan jam'iyyu kawayen PNDS tarayya
akwai ministry na jam'iyyu wanda sun samu yan takara daban da tau tunda muna aiki tare cikin gwamnati kuma akwai wanda muka yi shekara 10 muna tare akwai wanda muka yi shekara 5 muna tare mun yi aiki kuma muke ci gaba da aiki daidai ne jam'iyyu ɗan uwansu na wannan kawancen namu su isa musu da irin wannan kira
to sai dai a wani abin da ke kama da yunkurin jin ra'ayin yan takarar da suka fadi a zagayen farko wani kusa a kawancen yan hamayya na CAP 21 Sabo Saidu na cewa
wadanda da a tare da su ai ba su bar a koma wajen su ba ko ka tai ni za ka zama ko ka tai ba ka da daraja kuma abinda nika tsoro don waɗansu shi zan gaba ta kai baya ta kiya in ka kai shi gaba ka ce ka tai kai kai da jidan jama'a ba su bi
yanzu haka wasu majiyoyi na cewa tuni bangarorin yan takarar da za su kara a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu suka fara tuntubar shugabannin jam'iyyun siyasa a bayan fage da nufin kulla kawance a ci gaba da neman hanyoyin da za su taimaka da lashe wannan zabe yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke ci gaba da tafka muhawara a game da yadda suke hasashen zata kaya a tsakanin tsohon ministan cikin gida Bazoum Mohamed da tsohon shugaban kasa Muhammad Usman Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton to daga jamhuriyar Niger sai Nigeria gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani game da korafin ma'aikatan jihar kan batun yanke wani bangare na albashinsa a watan Disamba da ya wuce. Ma'aikatan sun koka dangane da matakin gwamnati na rage albashin da aka biya su a watan Najiya, yayin da su kuma 'yan fansho suka yi korafin rashin samun fansho na wata-wata. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana.
Kimanin shekara guda kenan wasu daga cikin gwamnatocin jihohin Najeriya suka bi sahun gwamnatin kasar na fara amfani da sabon mafi karancin albashi na naira 30,000 ga ma'aikatan gwamnati. Jihar Kano dai na daya daga cikin jihohin da suka fara aiwatar da wannan tsari bayan gwagwarmaya da shugabannin kungiyar kwadagon Najeriya. Sai dai watanni kalilan bayan fara amfani da wannan sabon tsari sai kwatsam a watan Yuli da na Agustan bara, ma'aikata a jihar Kano suka waye gari da samun albashi bisa tsohon tsari na naira 18,000, lamarin da ya haifar da cece kuce tsakanin gwamnati da 'yan kwadagon jihar. Kodayake an samu sasantawa da juna a wancan lokaci, amma samun gibin albashi a Kano ya ci gaba da wakana a watannin Nuwamba da Disambar bara. Alhaji Shehu na Allah da ke zaman kwamishinan kuɗi na jihar Kano ya yi bayani.
Ibtila'in rayuwa da Allah ya saukar wa duniya, larurar coronavirus da ta zo wacce ta sa tattalin arziki a duk duniya ma ya dan girgiza, wadda Najeriya tana daga ciki kuma jihar Kano tana daga ciki, yanayi izo albashi na naira 30,600 ba zai biyu ba. Dole kuma gwamnati ta ga abin da yake hannunta, abin da zai yi don ta yi amfani da shi, ta yi kuma ta ba ma'aikata, kuma al'umma shaida ne. To kazan watan da ya gabata, watanni biyu da suka gabata, irin wannan yanayin ba larura ce ta dawo kamar yadda take a wancan lokaci ba, amma yanayin samuwar kuɗin sai ya zama yayi ƙasa ta yadda albashin ba zai biyu yadda aka saba ba. Wannan ta sa gwamnati ta ga ba ta da mafita illa dole ta amfani da irin yadda ta yi a ɗan watannin baya, ta biya albashin kana kuma mu ci gaba da addu'a. Al'amura na inganta, dama za a dora tunda ba an hau wancan mataki ne a matsayin mataki na dindindin ba.
To sai dai Comrade Mansur Dati, masani kan dokokin kwadago da kwantarajin aiki, na cewa
shi albashi daga ganshi tsari ne yake da shi tsayayye da ka'ida, kuma albashi ba privilege bane, wato ma'ana ba alfarma bace. Albashi a kundin tsarin mulkin Najeriya ya haƙƙi ne na ma'aikaci, kuma a biya shi haƙƙin nan nasa ba kashin dankali ba. Saboda haka kuskure ne gwamnati a ce kawai an waye gari, kawai ma'aikaci bai ma san wani irin akan wani irin tsari yake ba.
Baya ga ma'aikata, su ma 'yan fansho a jihar ta Kano sun fuskanci kalubalen rashin biyan alawus din fansho akan kari a watannin Nuwamba da Disambar bara.
Watan baya da in kasance su ma yanayin abin da ya kamata a basu ba su bai samu yadda ya kamata ba, sakamakon wato sirantar abin da za a yi mu'amala da shi don biyan bukatar su. Kuma muna ƙara kira a gare su da su daɗa haƙuri da kuma juriya don ganin cewa wannan yanayin da izinin Allah ba muje ko ina ba ne.
Kwamishinan kuɗi na jihar Kano kenan Alhaji Shehu na Allah, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Garkuwa dan Adam
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan sabon shekara ta 2021, tare da fatar duk alkhairan da ke tattare da wannan shekarar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su a gare mu baki daya, Allahumma amin. Har wa yau muna ci gaba da duba irin illoli da annobar corona take haddasawa a bangaren ilimi, ba wai a nahiyar Afirka kadai ba, har ma a duniya baki daya. Yau ma a cikin shirin muna tare da Dr. Usman Isyaku, wani mai bincike akan halayya da tarbiyyar dan Adam da ke Jami'ar Bagen a kasar Norway, za kuma mu daura daga inda yake bayani.
So abu na karshe da zan ce a gurgurde shine samar da cikakken wutar lantarki a ƙasa da biyan albashin malamai da na allowance din su akan lokaci kuma isasshe da kuma samar da gogewa ta fannin fasahar computer da kuma samar da tsaro ga makarantun mu abubuwa ne da ya dace ga munutacin mu na Najeriya ko nahiyar Afrika su mai da hankali sosai akai idan har muna so mu kamo nahiyar Turai kuma nahiyar Amurka a wajen hankar ilimi da kuma rayuwar dan adam gaba da gwamnatocin kasashen mu na Afrika ya kamata su yi koyi da wasu darussa daga wannan annobar kamar haka misali na farko ya kamata shugabanni su gane cewa ilimi shine ginshiƙin rayuwar al'umma gaba da kuma dole ne a samar da shi koda kuwa ko ana fama da annoba ko kuma ko ta hanyar da dan adam ba zai yi samu ya shiga aji ya dauki karatu ba ya kamata dole a san sai an yi tunanin yadda za a ci gaba da samar da shi saboda idan babu ilimi al'umma tsayawa take yi abu na biyu shine ya kamata su gwamnatocin su gane cewa akwai hanyoyin magance matsalolin rayuwa da yawa da ake da kuma samun da kudaden shiga idan aka mai da hankali wajen bincike sosai da kuma you know amfani da kimiyya da fasaha alal misali kaga kamfanonin na samar da manhajar koyon karatu ko sadarwa daga nesa irin su Zoom din nan kamar misali ma da Amazon su kuma da suke ciniki daga nesa ba sai ka zo kanti zaka sai kaya ba a wannan tsukin corona kawai ribar da suka samu ba karamar riba ba ce kamfanoni ne wanda suka samu kudaden shiga sosai saboda dole ne dan adam ya rayu ya sayi kaya kuma dole dan adam ya koyi karatu kuma gashi ba halin a fitadin so kasancewar mutun na yin wayannan abubuwan daga gida gaskiya abubuwan da suke nuna ga gwamnatocin mu cewa za a iya samar da sauƙin rayuwa ga mutane aka mai da hankali sannan kuma za a iya samar da kudaden shiga abu na uku shine kaga ya kamata su gane cewa zurfafa nazari da bincike akan hanyar lafiya sosai zai taimaka wa ƙasa saboda yanzu haka magana da ake na kasashen mu na nahiyar Afrika ban tsammanin akwai wata ƙasa da ta yi zurfin bincike akan gano allurar rigakafi na corona ba sai dai muna nan muna jiran turawa su gama nazarin su gama sa kuɗi su gama tunani su fito mana da hanyoyin da zamu magance wannan abubuwan so abu na ƙarshe kuma da nake ganin da gwamnatocin kasashen mu na Afrika mata su kula da shi shine su ba da muhimmanci akan ilimi yanda ya kamata saboda kaga rufe jami'o'in nan da aka dinga yin nan kamar wannan karan aka yi na wata goma nan ya kawo kuma baya sosai yara da yawa sun samu damuwa na zaman gida wanda ma wannan yan sasun da aka ce an yi zanga-zangan nan shi kanshi zaman yaran a gida ya taimaka musu wajen samun lokacin da za su je su shiga ita zanga-zangar so dole ne a samu hanyoyin da za a magance yawan wannan yajin aikin da ake na malaman jami'a idan har da gaske ake yi akan maganar ilimi a Najeriya ko a nahiyar Afrika
idan kuma muka leka kasar Burtaniya zamu ji ta bakin Dr. Nasiru Bashir Aminu malami a jami'ar Cardiff wanda shi ma ya muna bayani akan wasu bincike da yake gudanarwa
yajin aikin malaman makaranta a Najeriya na azu ba abu bane mai kyau ga tattalin arzikin Najeriya kuma kasashen da suka ci gaba da kasashen da ke ci gaba kaman Egypt da Ghana da Malaysia da sauransu India ba sa yajin aiki a yanzu a haka saboda sun san illan yajin aiki da yake kawo ma tattalin arzikin kasa a Najeriya na san yanzu ana maganan kusan an dade da ana wannan yajin aiki kuma gwamnati ta yi maganan ta ce ta bada wasu abubuwan da malamai suke nema amma in ka duba an samu matsala kuma za a ci gaba da samun matsala a yanzu da nan gaba wasu irin matsalolin ya za a samu nazarin malamai zai dakata wasu ma ya mutu kenan gabaki daya dalibai kuma za a samu ratan fasaha tsakanin su saboda akwai ilimin da ko horarwa ne a ina dalibai da ake son ya ci gaba kada ya riga tsayawa in ba haka ba za su samu wannan horo ba ko ku fasahan da ake bukata in sun fito suka da za su kama aiki kaman likitoci ko ku injiniyoyi ko ku wasu masu irin aikin hannu gabaki da yara kuma suna mantawa in ba suna kan aikin bane na yadda kuma da abin da asu suka faɗa maganan gwamnoni su riga jini kirkiro sababbin jami'o'i wanda ba za su iya rike su ba wannan ba abu bane mai kyau saboda yana kokarin fito mana da dalibai wanda ba su da horo da tarbiyyar makaranta yanda ya kamata. Ni a shawara na inda nake gani akwai abu biyu ne da za a iya yi. Na farko, malamai ko da yanzu ba su dawo ba, ya kamata su hada zumunci da malaman nahiyar Turai. Akwai abin da ake kira Erasmus Plus da Erasmus, wanda su nahiyar Turai suna daukan nauyin canjin malamai ko a horar da malamai su zo su sati biyu, sati daya, suna ganin yanda ake aiki. Kamar yanda nake anan na horar da malamai daga Egypt a makarantun da Nigeria, za ka ga suna buga a jarida, suna jin dadi, suna alaka da su. Su malaman kuma wurin Turai suke zuwa, suna kwaikwaya, suna koyon yanda ake aikin. Saboda haka ni shawara na kenan, kuma wannan kusan kyauta ne ake yi, kuma za a biya ma mutane kudin jirgi su zo su yi sati ɗaya, sati biyu, su koyi aiki, kuma su ma ana buƙatan su koyar da abin da suka zo da shi. Na biyu, gwamnati tana iya kokarin rage nauyin kashe kuɗi da take yi a jami'o'i in ta ba su linzamin kashe kuɗi da kansu, kamar yadda aka yi a Turai anan a zamanin Tacha. In aka haka, akwai alƙaluman da za a riƙa dubawa, ana gani ana ba jami'o'i kuɗin cigaba da aiki. Kuma in ana irin wannan, aka dan ba jami'o'i wannan hannun sakin, zai yi kyau. Inda za a samu yanda za a kwaikwayon yanda ake yi a nan Turai, a maida shi a Najeriya, da za a samu ci gaba sosai.
Masu raro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Amma kamun mu sallama, bari mu mika sakon ta'aziyyar muryar Amurka zuwa ga bakon namu Dr. Nasiru Bashir Aminu na rasuwar mahaifinsa Iyan Zazzau Alhaji Bashir Aminu, wanda Allah ya marasuwa a cikin makon da ya gabata. Da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya karba bakuncinsa, ya masa rahama. Muna godiya kuma ga Dr. Usman Isyaku. Yanzu kuma sai godiya ta musamman ga wadda ta hada mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Salam.
Bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai ra'ayin da ku aiko mana ta hanyar email. Za mu fara da sakon Malam Usaini Dangote ta karatu daga jihar Yobe. Yace salam biyoyi Hausa, hakika ni gaskiya ko shakka babu matakin hukumar zaben kasar Nijar wato Sene na zuwa zagaye na biyu akan zabukan shugaban kasa da na yan majalisu wanda aka yi kwanaki tare kenan, amma bayyana sakamakon ya gagara da alamar nuna son zuciya ko murdiya ko jam'iyya a lamarin. Fatan Allah ya sa haka shine wafi alheri ga yan uwana talakawan kasar. Sako daga Alhaji Murtala Abbasu mai shadda Kwantagora ya ce salam biyoyi Hausa, dan Allah ku yi mani uzuri in yi amfani da wannan dama, in yi jan hankali ko kuma hannunka mai sanda ga wasu kusassattun mutane da suka harzuka da aikin yan bindiga suna kaiwa kabilar Fulani har-harar ramuwar gayya. Wannan ba zai haifarwa arewa da Najeriya ɗaya mai ido ba, dan haka shugabanni ku sauke nauyin da ya rataya a kan ku, dan kuwa shugabanci abin tambaya ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya da Alhaji Zaidu Bala Kofar Sabuwa da Mudassar Sani suka ce muna kira ga Gwamna Bala Muhammad Kauran Bauchi ya tabbatar da ganin an hukunta dukkan wanda ke da hannu wajen nuna wannan yarinya a shekara 6 da haihuwa a duniya rashin imani, yanke mata matancinta wanda ya kai ga kwantar da ita a asibiti. Sai sako daga Aliyu Muhammad Dan Fulani Maraɗawa jihar Zamfara ya ce salam biyoyi Hausa, hakika kiran da kungiyar Kautal Hore wato me yake Allah ta yi akan a daina ware wani jinsi ko kabila ana cewa su ne 'yan ta'adda, hakan ya yi daidai domin wallahi hakan na ƙara ɓatawa wasu ƙabilun suna ko da ba su ba ne 'yan ta'addan, domin yanzu ta'addanci ya zama ruwan dare a duniya, don haka babu wata ƙabila da za ta ce ita ba ta da ɓata gari. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma anjima da misalin karfe 9:30 abubuwan Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julius Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.